الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. bayan haka ina yi wa ƴan uwana mata da muka hadu a wannan masallaci mai albarka sallama ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina godiya ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai da ya nufi haɗuwanmu a wannan safiya ta 3 ga watan Nuwamba shekara ta 2022 miladiya, a wannan masallaci mai albarka na Uthman bin Affan, masallacin Juma'a da ke a nan garin Daura, domin shaida walima ta auren Hafsa, da muke fata Allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka a wannan aure, ya azurta ta da alkhairan da yake azurta ma'aurata da shi, ya kare su daga dukkanin abin ƙi da ake neman tsari da shi a rayuwar aure. Mun haɗu a wannan wuri domin tunatar da junanmu batutuwa waɗanda suke da alaƙa da addininmu da ci gaban rayuwarmu baki ɗaya, kuma za a iya cewa zama ne na musamman a karon farko domin amarya, sannan kuma domin kawunanmu, domin mu tunatar da kanmu. Manzo Allah maɗaukakin sarki ya ce wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin, ka tunatar domin tunatarwa tana amfanar mu'minai. Ina roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya saita harshena ga faɗin abin da yake daidai, ya sa mu tarayya da ni da ku a cikin lada, ya sa mu amfana baki ɗaya. Kasancewar mu nasaba ce ta aure, to sai na ga dacewar abin da za a yi magana ɗin ya zamanto yana da alaƙa da auren kai tsaye, ma'ana mu'amala ko zamantakewa ta aure. Kuma tunda yake mu da mu ne a nan, ma'ana mata ne, to na fi sha'awar in zaɓi abin da yake yana da alaƙa da mu ɗin kai tsaye domin mu tunatar da junanmu. Da haka wasu 'yan nasihohi ne da nake fatan Allah maɗaukakin sarki ya sa mana albarka a lokacin. Nake so mu tunatar da junanmu akan abin da ya shafi zamantakewa ta aure. Yaya ya kamata a ce mace ta aure ta kasance, daga cikin waɗannan siffofi ya zamanto idan ta yi amfani da su, to ana sa ran cewa insha Allahu rayuwar aurenta za ta daɗaɗa. Duka abin da zan faɗa ba wani abu ne wanda yake sabo ko ba a taɓa jin shi ba ko baƙo. Abu ne da addini ya riga da ya tabbatar da shi, ko kuma in ce wasu daga ciki abubuwa ne da yau da gobe ta tabbatar da cewa idan an yi riƙo da su ne za a samu nasara ta zamantakewar aure. Abu na farko da zan yi wa amarya wasici da shi shine gyara alaƙarta ko kyautata alaƙarta tsakaninta da mahaliccinta. Duk wata nasara da mutum zai samu a rayuwa, to tana biyo bayan ya zamanto ya zauna da Allah lafiya. Me Allah maɗaukakin sarki ya yi mishi umarni da shi ya ɗora mai na wajibi ya yi, me Allah maɗaukakin sarki ya yi hani da ya aikata ya hanu, da wannan ne za ka zauna da Allah lafiya. Ka tsantsanta tauhidinka ga Allah maɗaukakin sarki, ka yadda Allah ne mai yi, a gurinsa kaɗai ake nema, a gurinsa ake neman taimako da agaji. Duk abin da kika sa a gaba to ki yi shi domin Allah, in kin bar abu to ki bar shi domin Allah. Wannan auren ki ɗauke shi cewa ibada ce kike yi domin neman yardar Allah, to sai ki zauna lafiya. Allah maɗaukakin sarki ya ce man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Duk wanda ya aikata nagartaccen aiki, yayi aiki wanda yake kyakkyawa daga ɓangaren maza ko ɓangaren mata, Allah ya yi mishi alƙawarin da cewa zai rayar da shi rayuwa mai daɗi, rayuwa mai inganci, rayuwa mai kyau. Ashe in kina so ki zauna lafiya a gidan mijinki, ki zaman aure wanda yake za ki samu nutsuwa, kuma duk wani masoyinki zai yi alfahari da wannan zaman aure da kike yi, to shi ne mai ki zauna lafiya da Allah ki aikata mai kyau. Zama lafiya da Allah kuma yana daga cikin manyan abubuwa, ko abu na farko shine duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da shi, to a yi ƙoƙari a zo da wannan abun bisa umarnin da Allah maɗaukakin sarki ya yi. Abin da ya shafi kula da sallah, kamar yadda yake mu mun riga mun sani mata wani lokaci muna da shauni, muna da sake, kula da sallah akan lokaci yana daga cikin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya lissafa su a cikin me ayyuka waɗanda suke Allah madaukakin sarki yana son su, ayyuka masu falala. Da haka ki zamanto mai kula da sallar ki akan lokaci, ki azumin ki cikakke, ba muna azumi ba, ma'ana ki azumin kame baki daga ci da sha, amma kuma baki kame shi daga gulma, daga surutu, daga kananan maganganu, daga ƙarya ba. Ki azumin ki wanda yake cikakke, ki yi wa mijinki biyayya yanda Allah madaukakin sarki ya farlanta miki, sannan kuma ki yi mawa rayuwarki ado da ƙawa da ayyuka waɗanda suke na nafilfili. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisul qudsi fi ma yarwihi an rabbi azza wa jalla, Allah madaukakin sarki ya ce wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi, duk wani abu da zaki samu kusanci da Allah to yana bayan mi, wajibin da Allah madaukakin sarki ya farlanta miki. Sai ya ce wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu, Allah madaukakin sarki ba zai gushe yana kaunar bawansa, ba zai gushe ba, Allah yana son sa matukar ya kasance yayi riko da me abubuwa waɗanda suke na nafila. Dan haka in kina so Allah madaukakin sarki ya soke azurta ki da ingantacciyar rayuwa, to ki zauna da Allah lafiya. Abin didda aka ce Allah baya so, to ki bar shi koda zuciyarki tana so. Abin didda aka ce Allah madaukakin sarki yana so, to ki yi shi koda kin ji a zuciyarki yana miki nauyi, ki aikata shi domin neman yardar Allah, to sai Allah madaukakin sarki ya gadan miki da ingantacciyar rayuwa. Ki rayu akan zikiri da ambaton Allah, yana daga cikin abubuwan da suke haifar da nutsuwa a zamantakewar dan adam ma ballantana kuma a rayuwar aure. Allah ya ce wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka, duk wanda ya juya wa ambaton Allah baya, to ba abinda zai samu a rayuwar shi sai kunci, sai damuwa. Amma in kika kankame ambaton Allah, karatun Qur'ani, kula da zikirai safiya da yamma, shiga gida fita gida, shiga bayan gida fitowa bayan gida, kwanciya bacci tashi bacci, cin abinci gama cin abinci, rayuwarki ta zamanto gaba ɗaya zikiri ne da ambaton Allah, to sai kiga kin samu nutsuwa a cikin zuciyarki. Allah madaukakin sarki yace ala bi zikrillahi tatma'innul qulub alladhina amanu وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. Da haka ki kankame ambaton Allah akan harshenki, to sai ki samu nutsuwa ta zuci wadda za ta gadar miki da nutsuwa ta zahiri a cikin rayuwarki da zamantakewarki ta aure. Abu na biyu shine ki dauki auren shi karan kansa a matsayin ibada, ba irin yanda ake daukan aure kamar wani abu ne na al'ada ko wani abu ne na yau da gobe ba. Yarinya kawai idan ta taso ta kai shekarun aure, kawai al'adance an saba idan ta gama secondary school ta samu miji za a yi mata aure. Shikenan nima haka na taso na gani ana yi, an yi wa babata, an yi wa yayyena, nima na shiga sau. Kawai aure kamar wata hanya ce da dan adam kawai yake bi. To wannan daukan da ake wa aure a wannan yanayin yana daga cikin abubuwan da yasa ba a jure ma wa rayuwar auren karan kanta. Shi yasa in sai kiga yarinya daga an yi aure ba a je ko ina ba, an samu matsala yar kadan, sai ta rika ganin kawai ni na gaji zan yi saranda in wasa. Tun farko ki dauka cewa ibada ce kuma hanyar neman aljanna ce. Da haka burin ki yana sama. Babu wani buri da dan adam yake da shi a rayuwar shi da ya kai burin samun aljanna. Da haka ya zamanto kina da hadaf ali, ma'ana kina da manufa mai girman gaske. Ke wannan auren kin dauke shi hanyar neman yardar Allah, hanyar samun aljanna da ba burin da ya kai ta. To in kika sa wa ranki wannan ibtigha'a mardatillah, neman yardar Allah madaukakin sarki, to sai abubuwa da dama su zo miki a sauki, kuma zaki jure wa rayuwar auren da irin kalubalen da akan iya fuskanta a cikin ta na yau da gobe. Labudda rayuwa za a iya samun damuwa a ciki, za a iya samun abin da rai ba zai yi dadi ba, amma duk idan ana hango waccan babban manufar, to me zai faru? Zaki jikin jure saboda kin yadda cewa kin dauki hanya ne dodar ta neman aljanna. To bari ki jure ma wa wannan hanyar domin ki samu ki gaiga abin da kike so ki kai. Allah madaukakin sarki ya cikin hikimarsa da hanyar da ya samar wa ma'aya mata musulmi ta neman aljanna shine akwai rayuwar aure. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana a cikin hadisi ingantacce, idan mace ta sallaci sallolinta guda biyar, tayi azumin watan Ramadana, ta kare mutuncin ta ma'ana bata yi alaka da wani namiji wanda ba na aurenta ba, sannan ta yi mawa mijinta biyayya, to ranar gobe kiyama za a ce da ita shiga daga cikin kofofin aljanna wadda kika su. Da haka duk wata mace da za a ce yau za a yi miki aure ko kuma a matsayinki na matar aure, to ki sa wa zuciyarki cewa ga fa babban manufar da take gabanki, abinda kike so ki tike gare shi shine me? Aljannar Allah madaukakin sarki. In kika sa wannan a zuciya, to zaki samu nasara mai yawan gaske a cikin gudanar da al'amura da zamantakewa na rayuwarki. Abu na gaba wanda yake mai matukar muhimmanci a zamantakewa ta aure shine mace ki yadda cewa ki mace ce. Ki yadda cewa ki mace ce, wannan yana daga cikin fitintunin da muke fama da su a zamantakewa da rayuwar aure yanzu. Mata da yawa da irin abubuwan da muke samu na bakin tunani daga gurin turawan yamma, muna daukan cewa kanmu ɗaya da maza. In an ce wannan mijinta ne, to sai ta rika ganin kamar daidai take da shi. Wata za ta yi mamaki in na ce haka, ki kaddara ko da a zuciyarta bata ji cewa din nan fa daidai take da shi ba, aikinta da abin da take gudanarwa yana nuna haka. Idan an ce mata ta yi, sai ta ga dama za ta yi. Me take nunawa? Ba isa a gaya mata ba. In an ce ta bari, sai ta ga dama za ta bari. Idan an ce ga shi abin da ake so a yanayin da ake so, gani take ita ma tana da damar da za ta yi yanda take so, ba yanda aka bata umarni ko aka ce ta yi ba. Da haka irin wannan yanayin, kin dauki kanki cewa matsayinku daya da namiji, bayan Allah madaukakin sarki ya riga da ya sa qiwama tasu a kanmu, ma'ana suna sama da mu, cikin hikimarsa da isarsa da ikonsa ya kaddara haka din, wanda ya dace da kowanne a ciki an dauke shi an sa shi a gurbin da ya dace da shi. Namiji a matsayin shi na mai jura, wanda zai dauki karfi ya fuskanci kalubale da wahalhalu da abubuwan da ke ba za ki iya fuskanta ba, sai aka sa shi ya zamanto me, yana da qiwama a kanki. A matsayin shi na me wanda hankalinsa yafi naki cika, wanda juriyarsa ta fi taki, wanda duk wani abu da ake bukata ne ya zamanto an baje kwanji a kan shi ya fi naki, sai aka sa shi a gaba. Ke kuma da kike mai rauni, mai raunin hankali, mai raunin halitta, sai aka sanya kiki kasance a kasan shi domin shi ya baki kariya kuma ya saita ki. Da haka ki yadda ke mace ce a rayuwar aure, to zaki zauna lafiya. Amma sa'ilin da kika ji cewa zaki iya yin fito na fito, ko zaki iya karya wannan ka'idar da Allah madaukakin sarki ya halicci dan adam akan ta kuma ya sunnanta shari'a shi a haka, to kin dauki hanyar shan wahala, ba za ki zauna lafiya a gidan auren ki ba. Abu na gaba wanda yake da matukar muhimmanci a zamantakewa ta aure shine har kullum ya kasance kina kallon alkhairi ba shari ba. Duk mutumin da za ki zauna da shi a rayuwa, ba ma miji kadai ba, kowa ne ne shi, idan ya kasance abin da za ki mai da hankali a kan shi shine ba daidai din da aka miki ba, kuskuren da aka miki, laifin da aka miki, to gaskiya bana tsammanin za ki rayuwa mai daɗi da shi. Mace mai wayo kullun tana kallon ayyukan alkhairin da mijinta yake mata ne sama da kuskurewar da yake mata, sai ya zamanto ko da ranki ya ɓaci, ko da an samu matsala, to ya zamanto wannan alkhairin su zaki tuno sai su rika tausar zuciyarki. Allah madaukakin sarki ya ce wala tansawul fadla bainakum, mijinki ya auro ki ya aje ki a gida, ki dauka cewa wannan wajibi ne da Allah madaukakin sarki ya masa umarni da yayi. Da haka ba ke ce mai umarnin ba, Allah ne yayi umarni. Idan da ya so watakila sai ya tauye miki haƙƙin naki, kuma mu ga yaya za a yi, da yawa suna nan suna zauna a irin wannan rayuwar wadda take mai kunci mara dadi, mara mu'amala mai dadi da mazajinsu. To idan ya zamanu Allah yayi miki ni'ima da miji wanda yake kare miki haƙƙinki da cinki da shanki da suturarki, watakila har da lalurorin rayuwa, wata ko barka za ta je, ala kyauta ala sanya alheri, sai an miƙo mata abin da za ta bayar. Duk wani abu da yake mace tana buƙatar namiji ya tsaya da ita, wata za ta yi karatu, za ta yi jami'a, za ta yi kaza, duk zai tsaya ya zamanto mata kariya ko katanga akan waɗannan abubuwan. To wannan yana daga cikin abubuwan da mace ya kamata ta sa su nasba ainaiha, ma'ana ta rika yawan tuna su a zamantakewa ta aure. Ki kalli meye abubuwan da ya miki na alkhairi, ko da sabani aka samu, to sai ki lallashi zuciyarki da wannan ayyukan alkhairin da ya miki to sai ki zauna lafiya. Amma idan yana da alkhairi guda 10 dan ya kuskure a guda 2 guda 3 sai ki dauki wannan shi zaki ta fada, shi zaki ta yayatawa, shi zaki adana a cikin zuciyarki kadan kadan kina tuna to ba za ki ga alkhairin sa ba, kuma ba za ki zauna lafiya da shi ba, kuma ko ba shi ba duk wanda za ki zauna da shi dole Hausawa sun ce zo mu sauna, zo mu saba, dan adam 9 yake bai cika 10 ba, nakan ce wani ma 7 yake ba 9 ba. To inda ya kasance ba za ki kallu wannan alkhairi 7 din ko alkhairi 9 ba, wannan guda ɗayan ne zai tsone miki ido ta ba za ki samu rayuwa wadda take cike da nutsuwa da kwanciyar hankali ba. Abu na gaba wanda yake shi ma mai matukar muhimmanci shine ki yadda da mijinki. Ki yadda da mijinki. Wata yanzu za ta ce haba namiji fa ba dan goyo ba, namiji ba a yadda da shi, namiji kaza, namiji kaza. Ba ina magana a wannan bangaren bane, ina magana a cewa duk abin da kika sa mishi shakka a mu'amalarki da shi to ba za ki nutsu da shi ba. Ko menene shi? Ko yar aiki ce kike da ita idan kina shakka a kanta ba ki da yadda da ita, za ki zauna da ita da nutsuwa? Ko me za ta yi na motsi a gidan ba ki da nutsuwa? Da ta motsa gani za ki za ta yi miki wani abu na ba daidai ba, ko za ta yi kaza ko za ta yi kaza. To kwatankwacin haka ne irin matan da basu yadda da mazajensu a zamantakewa ta aure ba. Idan mijinta yana waya, zuciyarta ta dinga bub 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 da waye ke waya, me yake cewa? In mijinta ya fita, ina ya tafi? In yayi dare bai dawo ba, to ina ya tsaya har yanzu bai dawo ba? Daga ya dawo ya shiga wanka ko ya zagaya ban daki, ta dauki waya ta kama dubawa meke? Duk me ya kawo wannan? Ba yadda. To ba za ki rayuwa mai aminci ba. Dole ki sa ma wa zuciyarki ke abin da ya bayyana a gare ki yake na zahiri da shi zaki hukunci. Ki samar wa da zuciyarki yanci na samun nutsuwa da kwanciyar hankali. Wannan abokin rayuwarki dauka cewa abin da kika gani na zahiri to da shi zaki hukunci. Abin da yake yi miki dinnan ke shi kika sani falle daya, baki san bayan ba, amma bayan ba haka bane ba, baki bididdiki ba, baki nema ba, abin da yake gaban shi gabanki da shi zaki hukunci. Wannan yana daga cikin abin da yake damun mata da yawa yanzu a zamantakewa ta aure, zargi. Zargi motsi bakwara idan miji yayi sai a haula safi. Kaza ne ko kaza ne ko dalili kaza ne ko wace, shikenan sai ki hana zuciyarki nutsuwa, ki hana zuciyarki jin dadin abinda kike samu na jin dadi, saboda kin sa zuciyarki a shakka, kin kasa tsayar da ita a guri guda bare ki ga ni'ima da falalar da Allah madaukakin sarki ya miki. Babban abu wanda yake shi ma mai matukar muhimmanci ne a zamantakewa ta aure shine sai an yi wa juna uzuri. A zamantakewa gabaki ɗaya ta rayuwa ba za ta yiwu ba idan babu uzuri, idan babu ba wa juna hanzari, idan babu kyautata zato, ba za a zauna lafiya ba. Da haka ki zamanto mai ba wa mijinki uzuri yayin da ya kuskure miki akan wani abu, kamar yadda ke ma kike so ya baki uzuri idan kika kuskure a wani abu. Idan ya fita ya je ya dawo, ya saba da zai dawo gida muƙaddara bayan magariba, yana so ko bi ɗabi'a kin saba idan zai dawo a wannan lokacin zai zo ya tadda abincin shi, kin shirya mishi zai zo ya zauna kawai ya ci abinci ya sha ruwa, watakila ya fita ya sallar isha'i ya je uzurinsa. Wata rana yau da gobe ta dan adam wani dalili sai ya gifta, sai baki samu kin kammala abincin nan akan lokaci ba har ya shigo, da yayi fada ko ya nuna ba daidai ba sai kin ji me? Sai kin ji babu dadi, ba za ka min uzuri ba, kullun ina yi kullun ina yi, amma yau ɗaya baka gani ba. Kin ji babu dadi saboda bai baki uzuri ba, to haka ne shi ma zai ji babu dadi ran da baki bashi uzuri ba. Da haka dole rayuwa sai ana kyautata wa juna zato, ana ba wa juna uzuri. Kin ganshi a wani yanayi na daban, ki kaddara cewa wani abu ne yake damun shi ko wani ne ya bata mishi rai. Bai kawo muku yanda ya saba kawo muku ba, ki bashi uzuri na cewa watakila bayi da shi ne, san da yake da shi ya kawo da yawa. Kin ce za ki fita, an hana ki fita, an ce a ba yau ba, ki kaddara akwai dalilin da ya sa ya ce min kar in fita. Barin kyautata mai zato in yi haƙuri a rashin fitar da yanzu ya ce min kar in yi. Kin nemi wata bukata kin ce a yi miki, ya ce miki ba ni da hali ko ba zan iya ba ko ba zan yi ba, bai gaya miki uzuri ba, ke nemo uzurin ki sa mishi saboda ki hutar da zuciyarki, kuma kar ki katangarda a zamantakewarku. Dole rayuwa sai ana ba wa juna uzuri, kuma ana gaya wa juna gaskiya na gane abin da yake na ni'ima da Allah ya yi miki a cikin zamantakewarki. Ki sani cewa rayuwar aure ko rayuwa gabaki dayanta tana daga cikin manyan abubuwan da zai sa mutun ya samu nutsuwa na zamantakewar aure ka yadda da abin da Allah madaukakin sarki yayi maka na ni'ima idan ya kasance kin yadda da mijin da Allah madaukakin sarki ya baki a matsayin cewa ni'ima ce a gare ki wata bata samu miji nagartacce irin naki ba kina da miji mai kula da addinin sa zai je sallolin sa na jami'i a masallaci zai nemo duk gwargwadon abin da Allah madaukakin sarki ya bashi zai kawo muku zai baku bukatar ki idan ta taso zai tsaya miki akai duk abin da yake ya shafe ki ko ya shafi ƴaƴan ki zai tsaya muku akai to ki gode wa Allah kar ki kasance mai leke-leke da hange-hangen rayuwar waɗansu wannan yana daga cikin abubuwa da suke musibar mata musamman yaran mata a zamanin nan kawata wance tana daura zani iri kaza kawata wance tana rike da waya iri kaza kawata wance abu kaza mijinta yake siya mata ko tana hawa mota ko tana kaza ke sai ki me kasa gane ni'imar da Allah ya miki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya wayi gari yana zauna a mahallinsa cikin aminci cikin nutsuwa ba kya tsoron cewa ga yaki ya tunkaro ba kya tsoron cewa nan gidan haya ne za a zo a kore ku ko kuma a gidan hayan ne ba kya tsoron cewa ba a biya kudin hayan ba za a zo a kore ku kuna da abin da za ku kai bakin ku ci ba sai kin tafi roko ko tashin hankali ko yara su dake rasa me zaki basu ma wallahi Allah ya miki sutura Allah ya miki babban ni'ima da haka ki kalli abin da Allah ya miki na ni'ima sai ki samu nutsuwa sai ki samu kwanciyar hankali khudhil qana'ata min dunyaka warda biha law lam yakul laka illa rahatul badan a duniyan nan in baki samu nutsuwa da abin da Allah ya azurta ki da shi ba to ba za ki samu nutsuwa da komai ba domin abin da kike kwadayi na saman nan koda an baki ba zai wadatar miki ba zai isar miki ba ya ishe ki ni'ima kadai a ce miki me lafiyan nan da Allah madaukakin sarki ya baki kadai ta ishe ki falala da yawa suna can a kwance a gadan asibiti wani ma bai san inda kansa yake ba fata yake mafarki yake ya ga ya zama kamar ke ke kuma kin raina abin da Allah ya yi miki kina kallo ta sama da ke to ba za ki samu nutsuwa da kwanciyar hankali ba kullun za ki kasance cikin raina abin da Allah madaukakin sarki ya yi miki na ni'ima kuma cikin raina kokarin da mijinki yake akan ki wanda wannan idan ya zamanto ya fahince shi a aikace ko a magana da za ki furta da bakinki to ba abin da zai gadar mishi sai sarewar gwiwa watakila ma yau da gobe ya ji kin fita a zuciyar shi saboda kin kasa gane ni'imar da Allah madaukakin sarki ya yi miki mace nagartacciya kullun tana kasancewa ne a cikin bashashatul waji fuskarta da fara'a fuskarta a sake idan mijinta ya sallama ya shigo gida to zai samu fuskarta a sake ba a daura ba in ya kalle ta za ta yi mishi murmushi za ta faranta mai zuciya wanda ma ya shigo gidan ba miji ba idan ya shigo zai shigo da dadin rai Hausawa sun ce wai shimfidar fuska ta fita da barma shi yasa saboda muhimmancin da hakan yake da shi a addinance addinin musulunci ya sanya murmushin ma sadaka ne tabassumu ka fi waje akhika sadaka to kuma sadakan nan in kina ganin kin yo wance kin ta zama sadaka kin yo wani kin samu lada ina ga mijin da kike aure ta haka ki kasance mace wadda take mai fara'a ce wadda take mai sakin fuska mijinta idan ya shigo gida ba zai ga fuskar ta daure me aka yi ni ba komai ba gaira ba dalili ki rika menene ake cewa a Hausa ki rika cika kina batsewa ba ai miki komai ba mijinki ya saba da ganin fuskar ki a daure shikenan damuwar ki ma da rashin damuwar ki ba zai gane ba saboda mai kullun ke fuskar ki a cikuna take babu fara'a babu annuri a ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin sifar sa shine mi mutun ne shi mai murmushi sahabban sa sun rawaito daga cikin dabi'un sa da halayen sa cewa annabi sallallahu alaihi wasallama mutun ne mai fara'a da an kalle shi yana yin fara'a saboda mai fara'a tana sanya nutsuwa a zuciyar wanda ya kalle ka kai shi to dan haka ki yawaita fara'a ga mijinki musamman sannan kuma da duk wanda zai shigo gurin zamantakewar ki ko cikin gidanki ya kasance an san ki cewa ke mace ce wadda take mai farin ciki a fuskar ta kuma za ta tari mutum a cikin yanayi na fuskar da za ta ba ma mutum nutsuwa da kuma mu'amala da zamantakewa da ita abu na gaba wanda yake shi ma mai muhimmanci ne shine ki karbi mijinki a yanda yake ki karbi mijinki a yanda yake wata za ta ce ko munin halin sa ko mun rashin kyautawarsa komi kaza komi kaza, to yana da kyau ki gane cewa akwai wasu abubuwa a rayuwa da idan mutum yana aikata su ba wai munin su ya kai na cewa har a kyamace shi ko a guje shi a kansu ba. Sannan akwai abubuwan da koda munin su ya kai haka din ba a gujewa mutum a kansu ta karan farko sai an yi kokarin haɓasa da kawo sassauci akan wannan ɗabi'u ko wannan halaye. In na ce ki karɓi mijinki a yadda yake, to ina nufin kar ki kasance mace ce wadda sai kin yi da ƙarfin tuwo kike tunanin zaki canja komai. Mijinki yana da wasu ɗabi'u da zuciyar ki ba ta so, to ki gane fa cewa ba haifarshi ki kai ba, aurenki yake yi, ke mace ce kuma a ƙasan shi kike. Da haka ki yi ƙoƙarin bin a sannu-sannu gurin kawo canji da sauyi akan ɗabi'un da kike ganin cewa yana yi wanda ba su dace ba, ko yana yi miki ba kya jin daɗi. Amma in kika ce za ki amfani da ƙarfi ko da nuna isa, ba ta dace da ɗabi'ar sa ba da halittarsa, domin shi namiji da'iman jinsa yake yi a sama da ki. Ku tambayi masu ƴaƴa maza da mata a tare, za ki iya jero ƴaƴa mata uku, huɗu, biyar, ki haifi namiji ƙaramin ƙaninsu, amma da ya fara tasawa me yake so? So yake fa shi daban ne, shi namiji ne a gida. Haka ne ko ba haka ba? Sai ku ga da ya ɗan kai shekara 8-10 shi ma yana ɗan so ya riƙa bada wani umarni da an ɗan mai abu ya riƙa ganin an raina shi. In kina da ƙanne maza su suke binki, wata rana sai ki gani suna miki magana kamar su ne suke samanki ba ke ce kike samansu ba, saboda ɗabi'arsu a haka take. Da haka mace mai dabara za ta karɓi mijinta ne a yanda yake, matuƙar ba yana da mummunan ɗabi'a ko halin da addini ya kyamaci a yi rayuwa da shi ba. In tana so ta kawo mai canji, to ta yadda cewa shi namiji ne ba ƙarfi yake buƙata ba, bi a sannu yake buƙata. Ina fatan kun gane. Ke mace 'yar dabara ce, 'yar bi a sannu ce, 'yar hila ce, kyakkyawar hila, sai ki amfani da tasirin da kike da shi a gurin miji. Ki yi amfani da fahimta da basirar da Allah Maɗaukakin Sarki ya baki da bi a sannu, domin kawo gyara a wasu abubuwa da kike so ya kawo gyara a ciki na nagartar rayuwarsa ko ɗabi'unsa ko halayyarsa. Amma in kika ce da ƙarfin tuwo za ki yi mishi, to lallai ba za a kai ga inda ake so a kai ba, domin shi zai ɗauka kin raina shi ne, kin ƙi ba shi girman shi, to sai a zo garin ki maganin matsala ɗaya sai ki gayyato waje, kamar yadda Hausa suke cewa ɓata goma ɗaya bata gyaru ba, sai ki zo gaba ɗaya al'amarin ya dagume. Idan an samu saɓani da miji, kada ki yi ƙoƙarin ki faɗaɗa saɓanin da yake tsakaninki da mijinki. Har kullum ita matsala me ake so a yi? Taƙaita ta ake so a yi, ƙanƙantar da ita ake so a yi, ba girmar da ita ba. Da haka in matsala ta faru ta zamantakewa tsakaninki da mijinki, ko abin da ya shafi mu'amalar kike da shi ne, ko abin da ya shafi wasu ne da za su shigo gidan, ko matsala ta 'yan uwa, ko ma mace iri ce matsalar, ki yi ƙoƙari ki taƙaita ta, kar ki batta ta yi girma, kar ki batta kuma ta yi rassa. Wasu matan sun ɗauka cewa idan suna ɓacin rai da miji, su yi fushi da shi, su yi banza da shi, zai dawo ya same ni ne, ai ina nan ni dole ce, duk fushin da zai yi zai gaji ya sauko. Ya da haka, bayan mun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi labarin daga cikin matan aljanna, akwai matan da, ko mu ce nau'i na cikin matan da suke samun rabo na aljanna, ya lissafa wata sifa ta musamman, ya ce akwai daga cikinsu matar da idan mijinta ya yi fushi za ta zo ta same shi ta ce, ido na ba zai yi tozali da bacci ba a daren nan na yau, sai ka yi haƙuri, ka yafe min, ka yadda da ni. Amma wata ina jin wallahi jin daɗi take yi da matsala tsakaninta da miji, ta yi ta kumbura-kumbura a gida, a yi kwana kaza ba ta mai magana, da abinci a zuwa ajiye mai, ba za a bi ta kanshi ba, tana ganin wata burgewa ce ko wata isa. Wannan ba kyakkyawar ɗabi'a ba ce. In kika yi haka, in da kawai kun samu saɓani ne na magana, to yanzu kuma kin me? Kin ƙara samar da wasu matsalolin. A hankali a hankali kin sabar mai da ya saba da fushinki, ya saba da rashin walwalarki, ya saba da rashin hira da zaki mishi, ya saba da kaza, ya saba da kaza. Zaki zo lokacin da kina yi ne wai kina niyyar ki karkato hankalin shi, kuma ba zai karkato ba, saboda me? Kin tarbiyyance shi akan haka. Da haka idan matsala ta faru a taƙaita ta a cikin gida inda ake da za a iya maganinta. Idan ke da shi ne matsala za ku yi maganinta, to kake shigar da na uku. Idan yanzu matsala take buƙatar a yi maganinta, to karki batta ta kai anjima. ina fatan kun gane. Idan kuma lallai wannan matsalar sai wani ya sako baki, wane ne wannan nan? Mutum ɗaya idan ya sako matsala za ta wuce, to kar ki kai biyu. Abinda dai ake so, matsala a takaita ta, kuma kar a girmama ta. Abinda bai kai ya kawo bosu matan kamar jiran jidali suke yi. Abu kankani shikenan ta dinga kwazozo, to ta dinga kwazawa, ga mita, ga maimaita zance, ka yi min kaza, wani kuskure zai faru yau da laifin jiya da na satin da ya wuce da na bara da na shekara kaza, duk sai tayo bitar su, ai dama ka yi min, ka taba min, ka yi kaza, ka shikenan laifi kankani sai ki me mayar da shi ya zamo babba. To dan Allah mu yi kokari mu kaucewa irin wannan ɗabi'ar, domin tana tasiri sosai a zamantakewa ta aure. Za ki sa mijinki tun yana ta taki har ya daina ta taki. In ke mai yawan mita ce, mai yawan kwazozo to ce, wallahi ko ƴaƴa kike da su kina da mai yawan kankara a cikin yaranki, da ya taho daga nesa tun kina tare mai fadan in yazo kin ga wane ya min kaza, ta ki kwalawa nan kira nan, me yasa kai mai kaza, me yasa kai kuka yi mata kaza, kar ku daina. In da watakila har duka kike yi in an mai, ko kuma ke ma ki hukunci, har zai dawo za a hankali a hankali za a kai matakin da ya tauce ki, dan Allah ya hakuri je ka. Saboda ni kin gaji, to ɗabi'a ce ta dan adam, ɗabi'a ce ta dan adam. Ko karar kike kaiwa, tun kina kaiwa ana saurara ki, ana saurara ki, ana ita taki, wallahi kowa ƴan uwanki ne, sai an kai matsayin da wataran kina magana ma kawai sai a maida abin kamar hira. Saboda me? An gaji. Da Allah, irin matan nan da za ku ji an ce mace ta shekara 20, ta shekara 30, 40, ba a taba yi musu sulhu da miji ba, ba ta taba yaji ba, ba ta taba kai kara ba, karfa mu dauka cewa wai ba a samun matsala ne. Ana samu. Saboda su ma ɗan adam ne kamar mu, dole akwai saɓani, akwai rashin fahimta, akwai kuskure, akwai ganganci, duk zai iya giftawa. Amma meye dalilin da yasa aka jure dakal ba a samu wannan abubuwan da wasu za su ji har ya zamanto suka zamanto a baban buga misali? Shine mai jure wasu da ɗaukan matsala cewa a yi maganin ta yanzu, kar a batta ta girma, a takaita matsala, kar a girmar da ita. Da haka mace mai dabara kullum ba ta yadda matsala ta ja dogon zango a gidanta, kuma ba ta yadda ƙaramin matsala ta zamanto babba. Saboda mai kullum ita zaman lafiya take so a cikin gidanta, ba so take ta samar da rashin nutsuwa ko rashin kwanciyar hankali ba. Ta yadda gidanta nan ne duniyarta, kuma nan ne neman aljannata yake a ciki. Don haka tana so ta samu nutsuwa, ta takaita wa kanta matsaloli a cikin zamantakewarta ta aure. Abu na gaba wanda yake shi ma mai matukar muhimmanci ne wurin mu'amala da maza, shine ki kasance mace wadda ra'ayinta ra'ayinta ne, amma ba za ta farlanta wa miji ra'ayinta ba. Wasu matan suna da matsala idan ya kasance ra'ayinki ya sha bamban da na miji, to ba da ƙarfi ake mai ba, yanda na faɗa ɗin nan tun ɗazu, wannan kiwamar a halittarsu take. Da haka kar ki kasance mace da in kina da ra'ayi miji ya ce kaza, ke ki dage kawai, dole ke yanzu yanda kike so haka za a yi, ni kazan nan da kace kaza za a yi. To namiji baya son mace mai taurin kai, mace mai taurin kai ba ta samun kan namiji. Ko da kun sha bamban a ra'ayi, ko da ra'ayinki ya fi nashi dacewa, bi a dabara da sannu-sannu a matsayinki na mace, kamar yadda na faɗa tun a farko, ki yadda ke mace ce. Wannan yana daga cikin yadda da cewa ke mace ce, shine ke yar dabara ce, yar bi a hankali ce, ba mai fito na fito bace ba. Ai mace dama ba a santa da rigima ba, domin ba ta da ƙarfin da za ta yi rigima. Da haka a hankali, a sannu-sannu, eh to haka ne abinda ka ce din nan, haka ne, haka ne. To amma da sai nake ganin kamar da kaza ko wani da wannan uslubin da zaki mai zaku warware. Wani kuma sai an gwada ya ga abin bai yi ba, sai ki ce to ko a yi kaza, amma daga ya ce a'a ni dai da ba kaza ba, to wannan a'an tana yi wa namiji susa a zuciyar shi, zai ga kawai an raina shi ne, ko ba a yadda da tunaninsa ba, ko wani abu ne dai na rashin ganin girmansa. Ki zamanto mai dabara gurin farlanta ra'ayinki, ko bayyanar da ra'ayinki ga mijinki cikin dabara, sai ki ga ya ɗauka, amma ba cikin ƙarfan ƙafa da nuna cewa ke dole sai an saurare ki ba. Kar ki kasance mace mai ruko, mace mai ruko. Akwai mata masu ruko bi ɗabi'a, za a yi ba wai ba za su yi haƙuri ba, ya wuce amma fena nan a ƙoƙon zuciya. To ina za a samu nutsuwa? Ba za a samu nutsuwa ba. Kullun zuciyarki tana nan cike kamar wata taska ce ta adana munanan al'amura da suka faru a zamantakewarki ta aure. Mijinki ya gaya miki baƙan magana, kin adana, yau ya yi miki kaza, kin adana gobe abu ya faru a dangi na ni bai ma yi min jaje ba bai ma je yayi kaza ba kin adana zuciyar ki sai ta zaman to kamar wata taska ce ta bakaken duwatsu da kike ajjewa suna miki nauyi a cikin zuciya dole ne ki warware zuciyar ki wanke ta daga munanan al'amura ko sabani ko damuwa ko rashin fahimta da yake iya giftawa a zamantakewar tawo amma in zaki kasance mace mai riko wallahi ba zaki zauna lafiya ba kullun wannan abin shi zai rika damun ki koda an miki alkhairin koda an miki ihsanin wannan abubuwan da kin riga da kin cika zuciyar ki da su ba za su yi tasiri ba wuri ne ya zamanto an cika shi da bakin inki ana ta zuba bakin inki a cikin wuri kina tsammanin an zo an dan diga fari zai kasance ya mai da wannan abin ya zama fari ba zai zama ba so amma in kullun cika zuciyar ki da alkhairin da mijinki ya miki kika tara shi ya zamanto shine ma'adanar zuciyar ki to ko bakin ya diga zai me zai sane saboda farin yafi bakin yawa da haka mace wanda take son ta zauna lafiya a gidan mijinta idan sabani ya faru ko rashin fahimta ko rashin kyautawa to tana bashi bayani ba wai dan bai dame ta ba koda ya tsaya miki a rai ki riko kokari ki rika mantar da zuciyar ki shi in kika tarbiyanci zuciyar ki akan haka sai ki zauna lafiya amma in kika kasance mai riko to lallai ke karan kanki ba za ki samu nutsuwa ta zuciya ba ballantana ki samu kwanciyar hankalin da ake bukata a rayuwa da za ta gadar miki da neman aljannar ki yanda ya kamata mace wadda take mai wayo mai dabara to tana kasancewa mai bawa al'amuran da suka shafi mijinta kulawa ta musamman ta dauka mijinta shine number 1 duk abin da ya shafi mijinta to mai muhimmanci ne a gurinta duk abin da ya shafe ta ko ya shafi wani nata zai biyo bayan abin da ya shafi mijinta ne ko menene ya kasance al'amarin mijinta shine akan gaba za ta bawa al'amarin shi kulawa magana idan yana yi za ta tsaya ta saurare shi domin ta dauka cewa ba wata magana da ta kai tashi muhimmanci idan dai dan adam ne zai zauna yi mata idan ya zo da damuwar shi to za ta taya shi neman mafita domin ta dauka cewa damuwar shi damuwar ta ce dole ta tsaya mishi gurin neman mafita akan abin da ya shafi damuwar shi yan uwan shi tana dauka cewa yan uwanta ne domin me mijinta yana da muhimmanci a wurinta duk abin da yake da alaka da mijinta to ya zamanto na musamman ne na daban akwai irin matan da wallahi daga shiga gidajen su zaki gane cewa waɗannan sun san kansu kuma suna ganin girman mazajen su domin daidai da kwanan cin abinci an ware wa miji na daban an mishi shi na musamman kuma wanda wannan shine yana daga cikin kyawawan tarbiyya da yake a kasar Hausa kwanan mai gida daban yake haka ne ko ba haka ba kofin shan ruwansa daban yake tun ma lokacin rayuwa bata kasance mai yalwa da wadata irin yanzu da abubuwa na kyalekyalen zamani suka zo ba langadatuwan miya da kwanan miya na miji daban yake a gida in mai dan dama ce silbar tatuwo da miya ta miji daban take in ma mai kula ce ko flas din ko ma dai meye za a ce mishi na miji daban yake da tiran dora abincinsa da kofin shan ruwansa da komai nashi na musamman ne yara ma sun sani nan kayan mai gida ne babu warki amma mu duba mu ga irin rayuwar da mu muke yi yanzu da yawa a gidaddaji in kika ji plate ne shine dai idan kawarta ta zo da shi za ta zuba mata idan waye ya zo da shi ne kuma shine in ya da za a dora mai a tiri a kai mishi ba mai da shi cewa na musamman ne wannan yana daga cikin kuskuren da yanzu da yawa mata suke fadawa a ciki da haka mace wadda take mai dabara tana ba mawa mijinta cewa yafi komai muhimmanci a cikin rayuwarta idan ya dawo gida tana zaune da baki to ba ta zauna ta ci gaba da hirarta ra da sharholiyarta da kaza da kaza za ta tashi ta je ta yi mai sannu da zuwa ta ji bukatunsa ta yi mishi abin da yake bukata idan ya mata izini sannan ta dawo gurin bakinta amma ta tana daga zaune mai gida ya shigo sannu da zuwa ta ci gaba da hira da bakinta ana yi ko ba a yi ana yi saboda bata dauka cewa shi mai muhimmanci bane bata dauka cewa na musamman bane ba shi Allah ya dora mishi wani ya dora mata wani haƙƙi wanda yake na kula da shi ni girmama shi da darajta shi ba abinda duk yake da alaka da miji na musamman ne sawa'un wannan abun mutane ne na mu'amala ko kuma wani abu ne da yake amfani da shi ko kuma ko menene yake da alaka da shi ta kai tsaye to ita tana daukan cewa wannan yana daga cikin abin da za ta bashi wata kula ta musamman shi yasa idan muka bibiyi tarihin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamu gane irin yanda matan shi suka bashi matsayi da daraja a matsayin shi namiji. Karki ce ai su matan annabi ne, ai shi annabi ne, muna magana ne a matsayin mu'amala ta zamantakewar aure. Duk abin da ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallam to matan shi suna mai mu'amala ta musamman, su saurare shi idan yana magana. Abin da duk yazo da shi to za su tattaro hankalin su su aza a nan gurin, ya zamanto sun ba ma wannan al'amarin nashi kulawa. Duk abin da yake bukata a matsayin shi na namiji ana kokarin a sauke mishi. To wannan shine mace wadda ta san kanta kuma take neman aljanna da gaske, domin Allah ya sa aljannata a hanyar wannan biyayyar take. Dan haka ya kamata ai musulmi din mai hankali ya sani neman aljanna sa yafi mai komai, haka ne ko ba haka ba? To dan haka Allah ya sanya neman aljannaki a hanyar wannan mijin, dan haka yana da muhimmancin da ya kamata ki fifita shi sama da komai da yake a cikin rayuwarki. Ko ma menene wannan abun, kuma ko waye wannan mutumin da kike ganin cewa shi mai muhimmanci ne? Mace tana zamantowa ƙarfin namiji da ƙarfafarsa. Kun ga duk wannan tsiwamar da muke ta faɗa suna da ƙarfi, suna da ƙarfi. To wallahi akwai abin da namiji duk wani mataki da zai kai da yake ganin ya cika ya zama wani abu, akwai abin da sai ya samu mace ta ƙwarai ya haɗa kai da ita, sannan zai kai ga wannan gacin. Kina da gudummawa mai girman gaske da zaki ba ma wa mijinki gurin ci gaban rayuwarsa, gurin ɗaukakar sha'aninsa, gurin ingantar yau da gobensa, gurin samun nasarorinsa da cimma nasara a rayuwar duniya da ta lahira baki ɗaya. Da haka mace ta gaske tana kasancewa ta haɗa ƙarfi da ƙarfe tsakaninta da mijinta gurin samun nasarar rayuwa. Duk abin da yake ci gabansa ne, ko nagartarsa, ko gyautatuwar rayuwarsa, ko ta iyalansa, ki kasance kina binsa sau da ƙafa gurin nuna mishi. Wani lokaci sai ku ga maza kamar suna da wata ɗabi'a ta rashin wayo ko da rashin bin diddiƙin al'amura, kuma ba wai rashin wayo bane, ɗabi'arsu ce da Allah ya halicce su a kai. Mu mata muna da bin ƙananun abubuwa, ƙananu mu gane. Yanzu bari buga muku misali a nan gurin yanzu inda za a samu kishiyoyi guda biyu, sai wata ta yi da'awar a cikinsu, su biyun nan ba ta da lafiya. Wallahi ke a matsayinki na mace kina kallanta za ki gane rashin lafiyar nan ta gaske ce ko ta ƙarya ce, haka ne ko ba haka ba? Amma wataƙila bawan Allah miskini da ya shigo ya ganta zai dibibi ce, saboda shi iya gaskiya shi kenan, iya ganinsa kenan. Su maza ba sa irin kallon abu bidiƙar da mu muke kallo mu gano menene yake ɓoye a ƙarƙashin wannan al'amari, saboda ɗabi'arsu. Mu kuma Allah ya hore mana sa ido da komai sai an gane yaya ne haƙiƙar shi, me yake ƙasa, me kaza. Dan haka abin da ake yi wani lokaci da gaske, musamman daga ƴar uwarki ne mace, nan da nan za ki gane. Abin da kuma ki sisina ne da ƙwarewa a munafunci da iya juya al'amura, nan da nan za ki gane. So wannan basirar da Allah ya baki, ki yi amfani da ita gurin taimakon mijinki. Wannan kallon gano menene ya shiga can, menene ya ɓulla can, ki yi amfani da ita gurin taimakon mijinki da nuna mishi abin da yake zai zamanto alkhairi ne a gare shi. Ki zamanto mishi abokiyar inganta rayuwa, abokiyar neman aljanna, abokiyar nuna mishi abin da zai zamanto mishi alkhairi a cikin rayuwarsa. Idan gidansu kika je kika ga wani abu na kasawa ko na gazawa, ko bai kyauta a ce an yi kaza ba, ko bai kyauta a ce gidanku yana a matsayi kaza ba, nuna mishi alkhairi yayi. Kar ki kasance mai kyashi da ɗaukan ƴan uwan miji a matsayin abokan fada ko abokan gaba ko abokan yaƙi, ko ke da su kawai kishiyoyi ne, kawai ba wani abu na fahimta a tsakaninku, ba haka rayuwa take ba. In kina da dabara za ki nemi duk hanyar da za ki yi ki zauna da su lafiya, ko da fitinar aka zo miki da ita ki yi ƙoƙarin cikin ruwan sanyi da lalima ki maganinta. Ba ki magane ana yi ba, ke ki san hanyar da za ki yi ki maganin matsalar, matuƙa ba Allah ya jarabce ki da fitinannin da ba yanda kika iya da su bane ba. Dan haka dai ki gane saƙon da nake so in faɗa a dunƙule shine, nagartacciyar mace tana zamantowa mace ce wadda za ta iza mijinta izuwa ga samun nasara ta rayuwar duniya da ta lahira baki ɗaya. Abu na gaba, ki zamanto mai lafazi. Kun ga maganar nan da kuke gani, wallahi tana da matuƙar muhimmanci a rayuwa da mu'amala baki ɗaya, tana da muhimmanci. Idan mutum ya kasance mai lafazi mai taushi, mai bi a sannu, mai zaɓen kalmomin da suka dace, mai amfani da yanayin da ya dace gurin isar da kalmominsa, to zai kasance ya samu abubuwa da yawa sama da wannan da take da kaifin harshe, ba ta lura da lokaci, ba ta sanin da wani lafazi ne za ta yi wa miji amfani da shi, ba za su zama ɗaya ba. Saboda irin muhimmancin da daddaɗar kalma take da shi addinin musulunci ya sanya mai al-kalimatu at-tayyibatu sadaqa, daddaɗar kalma ma sadaka ce. Kuma mu duba mu gani irin yanda idan ya kasance mutum zai zo ya miki magana a lafazi na ruwan sanyi, na fahimta, na bi da lalima, yanda zaki anshi magana daga gare shi sama da wanda zai zo ya miki da fada ko da isa ko da gadara. Wani daga yanda zai zo ya fara miki magana kawai kika ganshi a gadarancan nan, ko gaskiya yake fada, zuciyarki ba za ta bude ballantana ta ne ta ansa. Da haka lafazi yana da matukar muhimmanci a mu'amala da zamantakewa, to musamman kuma idan aka zo zamantakewa ta aure. Wasu matan ba sa gane cewa wannan lafazin gama garin lafazi ne, ba za a yi wa miji magana da shi ba. A ita yin take magana da kawarta haka za ta yi da mijinta, da hayaniyarta, da kalmominta, da rashin lura da lokacin, da duk abin da ya zo bakinta haka za ta kwaza ta faɗa, kuma tana ganin cewa dole a haƙura a saurare ta a haka. To mu kaddara ya saurare ki, ki sani cewa kina nan kina yi wa kanki lamba ne a cikin zuciyarsa. Dan adam bi tabi'a yana son sauraron abu wanda yake mai daɗi, sauraron abu wanda yake mai kyau. Bangarori daban-daban dinnan da na faɗa, da lafazin da za a yi amfani da shi, da lokacin da za a yi amfani da shi, da irin sautin da za a yi amfani da shi, dukka wannan wace mai dabara tana auna wannan a gurin maganarta da mijinta. Da haka ko bukata za ta je wa da mijinta, ina so a min kaza, ta san yanda za ta bi cikin sauki, ta kwantar da kai, ta yi amfani da lafazin da ya kamata, ya dace, ta samu abin da take so. Amma in ke kina jin ke isasshiya ce, za ki rasar da kanki ga abubuwa dewa na alkhairi a gurin mijinki. Mu ɗauki tarihin matar Fir'auna Asiya bintu Muzahim. Kullum ina buga misali da ku duba ku ga irin jabbaranci na Fir'auna da kangarewarsa da ya kai matsayin da har yana ikirarin cewa shi Allah ne. Ga mulki, ga isa, ga kafafa, ga dagawa ta dan adam, ga irin yanayin da yake ciki na tsoro da firgici da cewa bokayensa sun gano mai za a haifi dan da zai zo ya zamanto maka fitina a cikin banu Isra'il. Ya dauki ka'idar duk dan da aka haifa maimako masa a kashe shi, saboda kar a haifi abin da zai zamanto mai damuwa. Amma Asiya bintu Muzahim da yake mace ce wadda ta san kanta, sai ta yi amfani da lafuzan da duk waɗannan abubuwan da muka lissafa na tsoro, na isa, na mulki, na kaza, na kaza, ta yi maganar da ta sa ya haƙura ya sauke daga kan wannan tsatsauran ra'ayin nasa aka bar Annabi Musa ya rayu ba ma a gidansu ba a gidansa. Saboda me tasirin kalma da irin yanda aka bi, aka kwantar da kai, sai aka mai sauke duk wannan girman kai da izar aka sako da shi, ya dawo 0 point, ya sauka daga kan ra'ayinsa. To haka mace take a gurin miji. Kalmominki suna da tasiri. Nana Khadija radiyallahu anha, mu ga irin yanda ta yi amfani da kalmominta gurin samar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nutsuwa da kwanciyar hankali lokacin da wahayi ya zo mishi. Ya shiga hali na tsoro, na ganin abin da bai taba gani ba, na shiga tashin hankalin da bai taba shiga irinsa ba. Da ya zo gida a firkice a tsorace me ya faru, bata ce shi ke nan mai gida yi muta mu, ta same mu, ni kaza, ita ma ta birkice ba. A mace ce mai hankali, sai ta yi amfani da lafazan da suka saman mai da aminci da nutsuwa a cikin zuciyarsa. Da haka ki san irin lafazin da za ki riƙa yi ma mijinki amfani da shi, ko da a bacin rai ne, ba ma ana maganar zaman lafiya ba, ko a bacin rai ne, ko an samu saɓani, kar ki bari damuwarki ta ci galaba a kanki, ki mai amfani da lafuzzan da za su zamanto sun dame shi a cikin zuciya, domin kalmomi sukan tsayawa wanda aka yi wa su a cikin zuciya bisa mummunan tasiri ko kuma kyakkyawan tasirin da suka yi mishi. Abu na gaba wanda yake da shi ma matukar muhimmanci a gurin mace a zamantakewa ta aure shi ne, ki san cewa ke mace ce. Can na ce ki yadda ke mace ce, to nan kuma ki san cewa ke mace ce. In na ce ki san cewa ke mace ce, to ina nufin ki yadda cewa ke yar kwalliya ce, ki yadda cewa ke yar gyara ce, ki yadda cewa ke din nan ba a yadda ki zama kaza ma ba gidajiya ta bargazuzu ba. So ake ki zamanto mai tsafta, yar gayu, mai kula, saboda wannan shine ɗabi'ar da Allah maɗaukakin sarki ya halicci mace a kanta. Awa man yunashau fil hilyati wa huwa fil khisami ghayru mubin. Haka Allah madaukakin sarki ya faɗa. Mace dama tun asalinta a kwalliya aka santa. Da haka in kin yi aure idan da kina kwalliya so daya to yanzu me zai faru? So biyu ake bukata ki koma sama da haka gargwadan hali. In da kina yin kitso ne a wata so daya to yanzu ya zaman to me an ƙara kaimi an ƙara kula. In da kina kunshi ne watakila sai baba ta gani to yanzu aiki ya same ki na neman aljanna ki kula da kunshi da gyaran jiki da kuma menene da yake amsa sunan shi gyara a gurin mace matakar bai kaucewa shari'ar musulunci. Amma wasu matan sai kiga suna zaune a gidaddajin aure sun zamo kamar wasu gidadawa sun zaman to gasunan ke kanki da kike mace yar uwarsu idan kika je kika gansu a wani yanayin sai ki ta mamakin ka mijin wannan ba karaman hakuri yake yi da yake zaune da ita a wannan yanayin ba saboda me kin ga rashin kula zahiri kin ganta ga ta nan ta zamo tuburan gidanta ba gyara ba kula ba tsafta jikinta ba kwalliya ba gyara ƴaƴanta gasunan wasu hatsin bara wancan botul din riga ya balle wancan ya tafi makaranta da slippers wancan wata dai gakinan kuma wai a haka ita tana so ta samu miji a haka tana so miji yayi ta tata a haka tana so miji ya bata kulawa sai ran da ya dauko wata kuma ya ga sabanin haka ya tafi can sai kuma ai namiji ba dan goyo bane ya ci amana ta nan ni ce kaza tun yana iya daki ɗaya muke tare da shi tun kaza bayan ke kika yi wa kanki kika saki ina sha'awar in ga mace ta san kanta ta kula da tsaftar kanta ta kula da me abin da yake zamantowa ya jamuwa mace kima a gurin miji to da wannan ne sai ki samu nasara a gurin miji tun daga kan zubinki in an kalle ki to miji ya san cewa da mace yake zaune akan mu'amala ki ya ji cewa da mace yake zaune domin mace mai taushin dabi'a ce mai sanyin hali ce akan magana ki ya san cewa da mace yake zaune akan fushin ma nau'in fushin da zaki idan an yi miki ma ba daidai din ba ya san cewa da mace yake zaune sutura da zaki sa a san cewa wannan sutura ta mace ce ko menene da yake da alaka da ke ya gane cewa ke mace ce bismillahir rahmanir rahim ya gane cewa ke mace ce saboda irin yanda al'amarin ki yake da taushi kike da bi a sannu cikin gudanar da al'amuran ki wanda yake ya dace da dabi'a ta mace shi yasa yana daga cikin kuskure da mata suke yi wani lokaci idan miji yana gida ki gane cewa duk wani abu da zaki wanda yake sunan shi hayaniya a cikin gida daka ne markade ne menene kwale-kwale ne bige-bige ne duk abin da zaki ki yi kafin miji ya dawo ya zamanto gidanki ma a nutsuwa yake idan ya shigo gida yana bukatar hutu ne yana bukatar nutsuwa da kwanciyar hankali ya je waje karan motoci ciniki a kasuwa matsalolin office a traffic duk ya gama jin hon da hayaniyar duniya in ya shigo gida me yake nema nutsuwa da kwanciyar hankali ya san cewa ya zo gurin mace da haka gidanki ma a nutse yake ba za ki zo ki ta haya gaga da yara kina ta fada kina ta abubuwan da za su hana mishi nutsuwa da kwanciyar hankali a cikin gidansa ba a ki zamanto nagartacciyar mace wadda take kula da nutsuwa da samun kwanciyar hankali na mijinta abu na gaba wanda yake shi ma muhimmanci a zamantakewa ta aure shine ki yi kokari kar ki kasance ɗan ra'ayin riƙau yar ba canji ya yadda muke mu muna nan akan yanda muke babu ci gaba ba sauyawa kullun idan ya da ya sani da daddare tuwo kawai zai samu a gidan nan kullun idan ya da ya san kawai da riga da zani zai shigo ya ganki kullun idan ya ta haba baiwar Allah babu tajdidi rayuwa tana son me canji dan adam bi dabi'a yana son ya ga yau abinda bai saba gani ba ya ganshi abincin ki zamanto me duba canjin abinci me zaki ya dan zamanto ko so ɗaya ne a wata na musamman wace sutura zaki sa ya zamanto ta musamman ce ko yaya wani abu zaki wanda yake na musamman gadanki yana nan a bangaren gabas tunda su anti da gwaggwa suka zo suka kafa miki yana nan kin haifi Abubakar kin haifi Khalifa kin haifi Aisha duk yana nan shekara 5 shekara 10 ba canji ko me yake da ya rufe ido ɗakin nan a yanda yake haka yake hango shi da matsala wata rana ki dan canja abu kaza ki da shi guri kaza wata ran ki dan siyo dan abu kaza ki dan makala abinda bai zata ba wata rana ki dan yi wani dan sakakken dinki ya ganki ta daban wata ran wani dan sakakken kwano amma kullun jiya iyau ah ina tabbatar miki akwai matsala. Rayuwa ba za ta zamanto kamar juyawar hannun agogo ba. Aje a dawo, aje a dawo, ɗaya tana nan a ɗaya, biyu tana nan a biyu, uku tana nan a biyu, babu ci gaba. Ana bukatar mace ta zamanto wayayya mai tafiya da zamani. Duk abin da ya shigo na yayi da mata suke yi wanda bai kaucewa shari'a ba, kuma kika fahimci mijinki yana da ra'ayin wannan abin, ki ke ce halalin sa, ya kwalliya ce a dinki ne, a wani sutu nau'i ne na sutura, a wani nau'i ne na abinci, wani nau'i ne na lemo, wani nau'i ne na waye, wani nau'i ne na kunshi da ado da miye, ke ma ki yi yanda zai je ya tsinkaya a titi yana rantsa ido ya dawo gida ya zo ya gani a cikin gidansa ya ga halalin sa, ki samu ladanki. Don haka ki kasance mace wadda take mai karbar zamani idan ya zo da abin da bai ci karo da shari'a ba. Abu na ƙarshe wanda yake mai matuƙar muhimmanci da nake so in rufe mana da shi shine, idan matsaloli na aure sun faru, to dan Allah mu rika sanin wa za mu shigar cikin maganin matsalan. Yana daga cikin kuskuren da ake yi yanzu, in kin dauki damuwar ki ta aure wai ki rasa wa zaki kaiwa, wani gurbi zaki sata, ki san wa zaki fitar wa da sirrin gidan auren ki, domin rayuwa yanzu ta baci fiye da yanda ake zato. Mutane yanzu sai dai abinda kawai ya bayyana a gare ka da shi zaka yi hukunci, amma me kai riko da sababi. Da haka fallasa asirin gidan aure yana daga cikin abinda yake kawo matsaloli da yawa a zamantakewa ta aure ta yanzu. Mace mai dabara tana sanin iyakokin abinda za ta fitar na sirrin gidan aurenta na dadi ko na akasinsa. Mace mai dabara tana sanin wanda za ta fada ma wa matsalin nan, me za ta gaya mishi, iyakar abin da ya kamata, sannan kuma tana auna wane ne shi wanda za ta gaya waɗannan, ya san me yake yi, amintacce na ne zai rike min aminci na, ya fi ni fahimta ta addini da ta gogewar rayuwa da zai bani shawarar da zan amfana, ko kuma kawai za mu zauna mu hira ne shi kenan mu tashi. Karki yadda ki kasance matsalolin gidanki su zamanto labarin tattaunawa, babu fa'ida kawai hira ayi a tashi, a ya zamanto duk inda zaki kai matsalar ki, to ki tabbatar cewa kina sa ran idan an tattauna zaki samu ƙarin ci gaba, kurin guri ne da kike da amincin cewa idan kin faɗa magana ki za ta tsaya a nan, kuma za a baki shawarwari waɗanda suke da sun kamata. So da dama an samu matsala a zamantakewar aure saboda shigowar third party wanda yake bai kamata ba. Don haka mu kula da waɗanda za mu riƙa shigarwa a cikin matsaloli da zamantakewarmu ta aure, saboda irin yanda rayuwar aure take buƙatar aminci da security mai girman gaske domin samun nutsatsiyar rayuwa tsakaninki da mijinki da iyalanki baki ɗaya. Ana ta ɗaga min hannu tun ɗan saboda yanayi na lokaci, zan dakata a nan da waɗannan ƴan nasihohi. Nake fatan Allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka a wannan aure, ya azurta su da nutsuwa da fahimtar juna da soyayyar da yake azurta ma'aurata da shi, ya kare su daga dukkanin abin ƙi da ake neman tsari da shi, ya azurta su da zuriya tayyiba. Ina miki addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi wa masu sabon aure. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair, wa subhanaka allahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.